daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad Dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Alza ta gabatar mana da shirin tsintsiya madaurin ki daya, daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan, wato kafin mu kai ga shirye-shiryen, sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce wata tawagar sifetocin bincikenta ta tattara samfur a yau ɗin nan Asabar, a wurin da ake zargin an kai harin makaman guba makonni biyu da suka gabata a garin Duma na ƙasar Siriya. Kungiyar hana amfani da makaman guba ta ce za ta rubuta sakamakon binciken da kuma sauran bayanan da aka tattara bayan an kammala nazarin samfur ɗin a wasu ɗakunan binciken da aka amince da su. Kungiyar ta ce za ta yi nazarin al'amarin tare kuma da ɗaukar mataki na gaba, ciki har da sake zuwa Duma. A baya an yi ta ɗage yunkurin kungiyar na shiga garin na Duma saboda wasu matsalolin da ke da nasaba da tsaro. Koriya ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen nukiliyar gaba ɗaya. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi yau Asabar cewa ba za a taɓa amfani da makaman nukiliya ko kuma a kai makaman nukiliya zuwa wata ƙasa ba, ko kuma da a baiwa wasu mutane dabarun ƙirƙiro nukiliya ɗin, ko da bisa wani irin ka'ida ne, idan ba kawai akwai wata barazana da Koriya ta Arewar ke fuskanta ba ta nukiliya. Koriya ta Arewa ta ce gwamnati na kokarin canza alƙiblar ta a matsayin ƙasa da kuma mai da hankali kan inganta tattalin arziki. Tsafin shugabannin Amurka da dama na daga cikin ɗaruruwan masu makoki da kuma addu'ar ban kwana a yau ɗin nan Asabar, kamar gayya Barbara matar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, wadda ta rasu ranar Talata tana 'yar shekaru 92. Ita ce matar shugaban Amurka na 41 George H.W. Bush, kuma mahaifiyar George W. Bush wanda shi kuma ne shugaban Amurka na 43. Baya ga mijinta da kuma ɗan farinta, Barack Obama da Bill Clinton na daga cikin tsafin shugabannin Amurka da suka halarci jana'izarta a St. Martin's Episcopal Church, ko majami'ar St. Martin's Episcopal da ke Houston na jihar Texas a kudancin Amurka. Melania Trump, matar shugaba na yanzu, da matan tsafin shugabannin Amurka Michelle Obama da Hillary Clinton su ma sun hallara. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da maida 'yan gudun hijirar Najeriya da ƙasar Kamaru ta yi ƙarfi da yaji zuwa jihar Borno mai fama da tashin hankali. Tana mai bayyana hakan da saba ma dokar ƙasa da ƙasa. Hukumar ta ce hankalinta ya tashi saboda al'amarin da ya yi kama da wani salo na tilasta ma mutane komawa ƙasarsu. Zuwa yanzu dai a wannan shekarar hukumar ta ba da rahoton cewa ƙasar ta Kamaru ta tasa ƙiyar 'yan gudun hijirar Najeriya 395 ƙarfi da yaji zuwa Borno a kasari a wannan watan. A bayan nan ma hukumar ta ba da rahoton cewa ran 17 ga wannan wata na Afrilu an tilasta ma 'yan Najeriya 118 masu neman mafaka a ƙasar ta Kamaru komawa Najeriya. Kuma mako guda kafin nan ma, wato ran 10 ga watan Afrilu, ƙasar ta kori 'yan Najeriya 160 masu neman mafaka. Jiya dabban dalibai a fadin Amurka suka kaurace ma'azuzuwansu don su nuna juyayunsu ga zagayowar ranar da aka yi wasu harbe-harbe a wata makarantar Amurka shekaru 20 da suka gabata. Makarantar wato saboda kuma su nuna buƙatarsu na a dau tsauraran matakai na dakile wanzuwar makamai a Amurka. Amurka ta ce da China da Russia masu yada tashin hankali ne a duniya saboda yadda suke kin kiyaye haƙƙin ɗan adam, haka kuma Korea ta Arewa da Iran. A rahotonta na shekara-shekara kan haƙƙin ɗan adam wanda aka fitar jiya jama'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi ƙasashen hudu da take haƙƙin ɗan adam, ciki har da batun ƴancin faɗin albarkacin baki da batun kare tsirarin mabiya wasu addinai da kuma ƙabilu ƙalilan. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya faɗi a babin gabatarwa na rahoton cewa ƙasashen hudu suna take haƙƙin bil'adama ciki har da musguna musu fiye da yadda ya kamata.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu raro yanzu kuma za mu koma gefen mu baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin.
Tsintsiya 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 madaurinki daya babu wani. Tsintsiya 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 madaurinki daya babu wani.
Tsintsiya madaurinki daya babu wani. Hausa Yarbawa da Ibo ba mu rabe ba.
Za mu ci gaba da kawo muku ra'ayin iyaye mata waɗanda su ne suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa ‘ya’ya da kuma maza. Wakilar sashen Hausa Husaina Muhammad ita ta taimaka ta samo mana wannan ra'ayin wasu mata a kan tarbiyyar yara.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Bintu. Tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba ‘ya’yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje. Maza ma dai za a sa hankali, amma musamman kamar mace nata yafi muhimmanci, saboda tarbiyyar gida na uwa, musamman uwa, abinda ke uwa kike yi shi irki za ta gani ta yi nan gaba. So mu iyaye mata mu ya kamata mu nuna ma ‘ya’yanmu hanya mai kyau, ba mara kyau ba, kuma mu nuna musu illan duk abin da wani zai faɗa a waje. Idan ba ni na koyar da ku ba, duk wani abin da wani zai faɗa a waje kar ku yarda cewa gaskiya ne. Yaudaranku ne mai shi zai yi, ko kuma zai sa ku a hanya da bashi da kyau ne, wanda zai kai ku ga halaka. So duk abin da ni na faɗa a gida shine abin da ya kamata ku ɗauka, ba na waje ba. So amma ita sai ta yi kokarin koya musu a gidan don kar su je su ji na waje.
Nazara Abdullahi, tarbiyyar da zan ba ma ‘ya’yana, saboda ko sun ga wani abu a hanya kar su yarda su ce za su ɗauka, kuma ko da wani mutum ya ce musu gashi wannan abin ku rike min, kar su yarda su ɗauka mishi, saboda idan sun ɗauka zai iya yiwuwa ko bom ne a jikin abin da za su ɗauka. Sosai ma ina sa ido a kansu, saboda ni ko yawo ma bana barin su fita daga sun dawo daga makaranta barin bar su tafi ko ina ba, sai dai Islamiya za su tafi.
Almata Mustafa, abin da zan baya ana tarbiya, kar su bi hanya ba kyau, su zauna a gida su yi aikin mu, su zo daga karatunsu, kar su fita waje, ko ba haka bane? Shi ne abin da zan gaya musu. Kar mutum ya kira su haka banza su tafi, ko mutumin gida ma su san wanda za su tafi, san wanda ba sa tafiya.
Salamu alaikum, sunana Fati. Mu kula mu lura da tarbiyyar ‘ya’yanmu, shiga da fitansu, mu kula da su, mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau, don saboda yanzu wannan abubuwa sun yi yawa, masu yaudaran mutane sun yi yawa, masu ba sa son zaman lafiya sun yi yawa a cikin gari. Don Allah, don Annabi kar yaro in yau juma'a waje ba mu ganshi ba ko yarinya ina kika je na je kaza ki tabbata ko gidan kawaye ne ki tabbata gidan kawar nasasiya ne kaman ita a ka juma me kuka yi a mun yi kaza dan saboda me yanzu wannan zaka gani yarinya zai ce maka na je gidan kawata alhali ba gidan kawa ba ta tafano gurin da ba shi ba masu son kona bakin waken da sun yi yawa zaka ga wani yana zaune tare da kai baka sani ba ashe yana cikin wannan hali saboda haka mu iyayen mata ko yara maza kanana mu kula da su da rayuwar su mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau
ni ne mai suna Saratu Samuel uban ma isan abin da zai ga yaranta mun garafi yayi karkace e bata abinci daban a wancan e bata wancan ba haka bane ka tara su a wuri daya gaba daya yaran maza kai uwa kuma ka tara ƴaƴanka a wuri daya duka mata su ci abinci ku zo na kai hiranku in lokaci karatu yayi su tafi in lokaci karatu sun tashi su dawo shine haka tarbiya amma yaro sai iyawa ko ta ina yaron iyawa ko ta ina wanda ba tarbiya bane me yasa haka yanzu mun bace gaba ɗaya din me ne yasa ba irin wannan bane yaro ya da daga karatu ma sai dauki jakanta ya tafi yawo me karshen shi yanzu ba mun bace ba saboda haka ba wani magana ya ko magana akan wannan kowa ya kula da ƴaƴansu
sunana Aisha Mustafa mun taimaka wa sojoji mun ma mu hada kai da su a kawo karshen wannan abubuwan nan dan ana cutar da yaran mu ne da mu ma iyayen kenan za zo a dauki yara a sa mata fan kuma ya mace karaman yarinyar bai kamata akan yana faruwa ba so dan Allah mu hada kan mu taimaka wa sojojin nan dan a kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun mu mai da shi ba mu taimaka wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a anguwa ko a ina ma dan saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a anguwan mu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu gashi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki
sunanan Lami Yusuf na roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roƙo ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatara kuma ina kuma shawarci iyaye da mutane idan suka gan yaro yana halin da ba shi bane idan suka gan halin da kuma ya shiga da sun ga cewa wannan halin fa halin da za zarge shi ne su nemi hanyar da za su giyawa hukuma a nemi a tare shi kar a sa shi abin da ba shi ba a ta gaskiya yaron ma ba su san me suke yi ba amma idan an ja kunnin su a lokacin da ya kamata zai rage illa a zamanin na iyaye gaskiya ya kamata ma za ne ma a yi taruwa ko a yi wani training da za a involving iyaye da sojoji da a samu ganewa tsakanin su don a ta gaskiya sojojin ma daga cikin society suka fito daga cikin family suka fito idan ba su samu ganewa da su da iyayen ba bara a samu a yi abin da ya kamata ba duk dai ana kokari ne a samu lafiya ana kokari kuma a samu zaman lafiya a hada kai a samu zaman lafiya a hada kai a yi abin da ya kamata ya kamata hukumar soja ta gane cewa akwai su diyawa a cikin gari diyawa da ba su gane ta yama ke kula da yaro ba amma program ne za su yi da zai sa a gane tsakanin su kuma su faɗi abin da ya kamata iyayen su sani so da su samu su kula da yaransu to ina ga za su samu sauki a cikin matsalolin
zauna lafiya al'umma ta kasa ta gudiya
abinda ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Husaina Muhammad da ta samu mana waɗannan ra'ayi Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan asha a huta lafiya.
Shi kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zaman yau lafiya shi da tsaka
to a gaida jummai shirin tsuntsiya madaurin ki da yake nan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Fadar gwamnatin Najeriya ta ce wasu sun yi baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka inda ya nuna akasarin matasan Najeriya na son samun komai bulus. Sakataren APC mai Malabu ne ya ce gwamnatin na daukar matakan inganta rayuwar matasa ta samar da ayyukan yi daga tashoshin teku na tudu.
Gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewa an aiwatar shi yasa ba a jira ana so a yi shi yanzu.
Wasu yan banga sun yi wofi sun sace sandar majalisar tawa inda daga bisani yan sanda suka gano sandara a gargashin wata gada kuma sun sake sanata Omo Agege mai maraba ga shugaba Buhari da majalisar ta'azawa alhakin sace sandar. Saminu Azare na almajiran Ibrahim Elzazaki Abuja ya ce dan kungiyar Surufai Abubakar da ya samu rauni a zanga-zanga Abuja ya riga mu gidan gaskiya.
Mira da muka yi da kai ta bayana ce yaron yana nan ran kokoi mutu kokoi an harbe shi har kokolarsa ta fito.
Sojin Najeriya sun bada labarin kama Bose Tenimu da ake zargi da jagorantar gungun miyagu masu kashe-kashe a takun jihar Taraba. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
To yanzu zamu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Professor Usman Bugaje daga Katsina da kuma shugaban kungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani wanda zai karasa jawabin nasa. Ga Professor Bugaje.
To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a ina ƙara jawo hankalin mu kamar yanda manya da malamai da pastoci suke ta kawo dauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yanda zamu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana kauna ta juna tsakankanin mu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da kiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana san shi. Saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare. Saboda haka da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakanin mu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran domin za su ga Najeriya ta abin kirki, su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabannin mu su dauki girman da ya kamata su dauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakankanin mu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ko Mr. Mark Amani ƙara su jawabin nasa yayi da cewa
mai magana Mr. Mark Amani, president na Middle Belt Progressive Forum, shugaba na kananan kabilun arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. A gaskiyar magana, wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai ka to, amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya, musamman kuma arewacin Najeriya, a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya.
Idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda kasan nan za ta zauna lafiya musamman arewacin Najeriya, wallahi mun bata. Amma ni a kullum abinda nake cewa gaskiya, idan in ka zauna ka duba da kyau, ya shi menene ya san dai shugabanci abin ma shi, saboda shugabanci muke karkashe mutanenmu. Sannan kuma zamani ne irin na siyasa, kuma an ce majority carry the vote. Idan muka karkashe mutane na arewacin Najeriya aka zo zaɓe daya ba, maimakon mutanen da ake son an riga an san cewa muna da mutane har ma sun rike kowa, ya kasance sai mun riga mun karkashe su. Ni nake tabbatar ma siyasa ma ba huluwa zai ba, mun kirkiro wa kanmu gaba. Gaskiyar magana abinda nake cewa, don Allah, don Allah, ina roƙon a sarakunan da ne magana, sakataren kan na kasa, chairman na kan bangaren harkokin Najeriya, da shi mai tangale chairman na sarakunan CPC na harkokin Najeriya, sannan sarkin musulmi a zauna, mu zo mu zauna mu nema kusa magana yana wannan wurin a dunkule. Saboda haka mu san matakin da za mu ɗauka. Idan muka dawo gaba da abin da ke faruwa ta bangaren Fulani da manoma, akwai mutanen da ba su ma san ma me ake nufi, ko su Fulanin ma da waɗansu manoman da ake interview da su, waɗansu ba abinci suke ci ba su ma san yadda ake nufi ba. Ana maganan ko Labin Fulani yake, to maganan Shanuhu ba haka nufi ba. Da ne shekarun ba da ta wuce, da muke zaran Fulani sun taso daga Kano hanya suka bi sak. Yau ba wai lokacin da muka sani a da ba, kasan ma gaba ɗaya ba ta ƙani, ba wanda yake da wurin da zai ce ga shi ya bada. Daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci, ga su nan dai su suka takarda waɗannan wuraren a matsayin nasu. Mu biya kanmu gaskiya, kuma idan za mu iya tunawa, akwai ko lokacin da shugabannin siyasar Najeriya suka yi kiraye-kiraye inda Fulani yake daga Najeriya har da ina Afirka, dawo Najeriya za ku shuka miki ciyayi, za ku yi wani
allazi wahidu
kuma ka kama mana
ahadun guda sau madu
sai ku ka kai ake mana
haka. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 5. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hayarin kwararru daga hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA za su kai ziyara karo na biyu a kasar Morocco a mako mai zuwa. sakamakon yar damuwar da ake da ita dangane da yalwar otel-otel da filayen wasannin da aka shata na kokarin kasar na karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 wannan ziyara dai ta biyo ne bayan ziyarar farko ta kwanaki hudu da ayarin dudubawa na hukumar ya kai kasar a makon jiya kafin gudanar da zabe akan kasar da za ta karbi bakuncin gasar wanda za a gudanar a ranar 13 ga watan Yuni shugaban kwamitin neman karbar bakuncin gasar ta kasar Morocco Moulay Hafid El Alami ya ce idan aka debe wannan yar damuwar ayarin na FIFA ya gamsu sosai da shirye-shiryen na kasar ta Morocco kungiyar kwallon kafar Manchester United ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalen ka na FA na Ingila bayan da ta yi waiwayan baya ta doke Tottenham da ci 2-1 a wasan da suka buga na kusa da na karshe da yammacin yau Tottenham ce ta shiga gaba a wasan tun a minti na 11 sa'a da ta zura kwallo to amma United ta farke cin ta kuma ƙara zura wata kwallon da ta bata nasara a wasan karshe ta gasar da United din za ta fafata ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin Chelsea da Southampton Masu horar da ƴan wasan manyan kungiyoyin kwallon kafa a Ingila na ci gaba da yin sharhi akan matsayar kocin Arsenal Arsene Wenger na barin kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin bayan kwashe tsawon shekaru 22 yana jagorantar kungiyar kocin Manchester City da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier Pep Guardiola ya bayyana yakinin cewa Wenger ya ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban gasar Premier ta Ingila yace ina yi masa fatan alkhairi tare da fatan zai ci gaba da kasancewa a duniyar kwallon kafa domin ko akwai bukatar ire-iren sa saboda kwarewar da yake da ita da ma wasu dalilai masu yawa shi ma dai kocin Manchester United da ake gani a matsayin babban abokin adawar Wenger yayi fatan Wenger ba zai yi murabus ba idan ya bar Arsenal
if he's happy I'm happy if he's sad I'm sad I always wish
yace ina farin ciki idan yayi farin ciki haka kuma ina bakin ciki idan yana cikin bakin cikin mu a kungiyar mu zamu nuna wa Wenger girmamawar da ya cancanta saboda gudunmuwar da ya bayar a Arsenal ina fatan ba zai yi murabus ba daga kwallon kafa
I hope he doesn't retire from football
Wenger ya bayyana aniyar sa ta barin kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin duk da yake yana da sauran shekara daya a kontragin sa a daidai lokacin da wasu manazarta ke ganin tamkar kungiyar ce ta kore shi a kaikaice Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to madalla gaida Murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice
To a takaice kungiyar sa ido kan makaman guba ta kasa da kasa ta ce wata tawaggar sifitocin binciken ta ta tattara samfur a yau din nan asabar a wurin da ake kyautata zantan an kai har makaman guba makonni biyu da suka gabata a garin Duma na kasar Syria jiya dubban dalibai a fadin Amurka suka kaurace ma azuzuwan su don su nuna juyayun su ga zagayowar ranar da aka yi wasu harbe-harbe a wata makarantar Amurka shekaru 20 da suka gabata saboda kuma su yi kiran da aka fa dokoki masu tsauri na dakile wanzuwar makamai musamman ma saboda harbe-harben da aka yi na baya-bayan nan Amurka ta ce da China da Russia masu yada tashin hankali ne a duniya saboda yadda suke kin kiyaye haƙƙin dan adam haka kuma da Koriya ta Arewa da Iran a rahotanta na shekara-shekara kan haƙƙin dan adam wanda ta fitar jiya juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi ƙasashen hudu da take haƙƙin dan adam
to masu sauraron mu da wannan muka ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku jiyo su daga cikin abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dave Magnus Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.